أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraronmu, takafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. Muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta’ala tare da jinjinawa a gare shi, wanda cikin ganin damarsa da falalarsa da ikonsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nassoshi, ko yadda ake haɗa nassoshi, ko yadda ake haɗa ma’anonin nassoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan shine darasinmu na 160, kamar yadda ‘yan uwa masu bibiyar mu suka sani, muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu. Littafi na farko, littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Asy-Syaikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. Littafi na biyu, as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yake cewa za mu tashi ne a matsala ta 600 kenan da 57 a shafi na 227. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. To, kafin mu tashi akan wannan mas'ala, a mas'ala ta 655 akwai wani bayani wanda shi malam ya kawo a ƙarƙashin aya ta wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Har yake cewa wato nan khitabi ga annabi Isa ne akai, kuma a wannan lokaci bai balaga ba. Muka kawo mas'ala ta usulul fiqhi, cewa kamar yin umarni zuwa ga yaro, kamar yadda anka umarci mahaifan shi su umarce shi da sallah yana da shekara 7, in ya kai shekara 10 bai yi ba su dake shi ko su buge shi. Muka ce nan amrul amir ake kiran shi a cikin ilimin usulul fiqhi. To, in anka umarci wanda zai umarni, to shi bai shiga cikin umarnin sai in karina ta nuna yana shiga ciki. Shi yasa malamai suka ce, inda Allah ya ce ma annabi Musa, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, suka ce annabi Musa bai shiga ciki, duk da kiyashi ne Allah ya ba umurni musu umurni. Amma inda anka ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha, kai ma zaka shiga cikin umurnin, domin kai ne aka ce kai ma iyalinka umurni da su yi sallah, kuma kai ma an yi maka umurni da kai sallah. To, wannan shine. Sai muka kawo kuma mas'ala ta khitabul ma'dum, wanda ba a haifa ba. To, kuma Allah ya ce wa aqimus salata, ai duk musulmi ya shiga ciki. Malamai suka ce dukkan khitab shi ma'dum laysa bi shay, amma nan ana nufin umurnin zai kama shi lokacin da Allah ya halicce shi kuma ya balaga. Kenan sai zamanto tawafuru shurut wa intifa'ul mawani', suna daga cikin abubuwan da ake hankalta ma, sai sharuɗin abu sun cika, kuma babu wani abu wanda ya hana abin ya aiki, lokacin nan ne hukunci yake tabbata na shari'a. Kenan yaro sai ya girma, wanda ba ai bai zo duniya ba sai an halicce shi, duka Allah subhanahu wa ta'ala ya san da wannan. Mas'aloli da malamai suke kawowa saboda ɗalibin ilimi ko da ya ci karo da su a wata rana. To, sai kuma mas'ala da muka kawo wajen wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, wajen cewa malaman balaga suke cewa, musamman ustaz Dr. Fadil Saman Ra'i yake cewa, duk inda ka ji wasa ya zo da shadda, ma'ana yana nuna wasiya ce wadda ta shafi wato abun al'amari na addini mai muhimmanci, ko kuma ma'ana abin da ba a gani. Amma in ya kawo ausa, sai zamanto abu ne na dukiya, don saboda wancan mai fi'ili na wasa ya hi ausa ƙarfin, wato ƙarfi da ma'ana, shi yasa can wajen addini sai anka kawo wasa. Yake bada misalai daban-daban, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, an gane ko wasa biha ibrahim banihi wa yaqub. To, sai malamai suke yace wuri guda ne kawai wasiya ta addini ta zo, amma ba da wato mai shadda ba, wajen wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. To, istidrakin da malamai suka yi masa, saboda shi malami ne na balaga da kuma yaren larabci na hau, amma ba malami bane wanda ya kware cikin ilmul qira'at. Sai suka ce to wannan magana da yake fada tana da alaka ne da wadansu qira'at, wato kafin a yi hukunci akan dukkan alqur'ani sai an tabbatar da dukkan qira'at haka suka karanta a ko'ina, sannan sai a ce to dukkan qur'ani haka abin yake. To amma in ya zamanto wata qira'a ta karanta da wannan, wata qira'a ta karanta da wannan, sai a ce to wannan balaga ta takaita ne a cikin wannan qira'a, domin wajhu na qira'a suna ya zamantowa duka ɗayan lokaci suna iya bambanta. To inda suka bambanta sai a bambanta, kaga da yake fadar wannan magana ai a cikin suratul baqara, wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub, imam nafi da abu ja'far da ibnu amir sun karanta wa awsa biha ibrahim banihi wa yaqub. To kaga nan da yake cewa cikin addini gashi nan kuma cikin addini ne kuma qira'a ce ta alqur'ani, sai a ce a cikin riwayoyin da suka karanta da shadda a kowani wuri da wanda suka karanta da alhamza, in haka ne to haka ne, kaga ma qira'a ta hafsu kenan hukuncin zai tabbata akan ta. Amma yanzu misali qira'a ta nafi wannan bai tabbata akan ta, kina sai zamanto nan balaga ce khassa bi ba'd alqira'at la bi jami'i alqira'at, wallahu ta'ala a'lam. Sannan kuma wanda yana da kyau dalibi ilimi ya san shi, yanzu kaga idan muka duba a cikin suratul kafir da muka zo wajen qissa ta Khidr da annabi Musa, ko Khadir da annabi Musa, wajen fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahma, kaga imam Nafi da Abu Ja'far da Abu Amr sun karanta an yubdilahuma. To kaga dalibi ilimi wanda bai san akwai an yubdilahuma ba, ko wanda bai san akwai an yubdilahuma ba, sai ya ce wani yayi kuskure, a'a ba kuskure bane, wato qira'o'in ne suka bambanta. Ina fatan an fahimce ni. To da haka dai yana da kyau dalibin ilimi ya rinka hankalta ma irin waɗannan abubuwa, in yaji abin da bai sani ba, musamman a cikin wani fanni ya koma ma masana wannan fannin ya tambaye su har yaji menene yake faruwa, kai yaje ya faɗi magana wadda wato bata dace ba a ilmanci. To sai abu na ƙarshe wanda nake so in kawo, duk da yake nan kaga abdala da baddalana, to cikin su a larabci baddala ya fi ƙarfi, kamar ya fi nuna ƙarfin abu abdala. To ran ko a ce ma'anar su ɗaya, ko ko a ce a'a an yubdilahuma rabbuhuma, daga farkon aikin sai abdala ta fara aiki, baddala kuma lokacin da Allah ya zartar da abin don a nuna wancan ya fi ƙarfi, ba dan kuma wani yabo waye Allah daga cikin su, duk ɗaya ne ga Allah. Amma kamar an hankalta mu ku da ake yi ma magana, farko har zuwa lokacin da abin ya kai ƙarshe yana da bambanta ku a gare ku farkon da tsakiyar ƙarshe, amma ga Allah babu wani bambanci. Wallahu ta'ala a'lam. To mas'ala ta ƙarshe har yanzu hikma ta canza qira'at da kuma shafe wani harafi da kawo wani harafi da muke kawo, wato wanda wani lokaci yana da alaka ne da wata qira'a, wani lokaci yana da qira'a da qira'o'i gaba daya. Kaga kamar mas'ala da ake cewa an shafe wani harafi ko a kawo wani harafi, mun kawo wannan mas'ala inda ya kawo wajen a cikin suratul kahfi, inda ya bayanin hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha, kaga yace kharaqaha nan ba a kawo fa'un ba, amma wajen kashe yaro sai yace abin nan hatta idza laqiya ghulaman faqatala, me yasa aka kawo fa'un anan? Malamai suka ce saboda shi jirgin yarwa ba da shiga bane ya fasata, amma shi yaron da haɗuwa da shi ne ya kashe shi, kinan fa'un tana nuna abin ya zo kai tsaye ya abku ba tare da wani tsawon lokaci ba. To irin wannan kaga balaga ce ta alqur'ani, shi yasa malamai hatta da harafi aka ƙara ko aka rage za su iya abin nan. Idan muka duba to irin wannan wanda ya shafi qira'at ma da gaba daya, inda Allah subhanahu wa ta'ala ce famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba, da an kai bayanin ya'juj wa ma'juj, an gane ko? To da aka zo shi zarqalnain, sarki zarqalnain yayi musu magana, duk da sun ce annabi na, amma zance mafi inganci ba a cewa zarqalnain annabi na, sai dai a dauke shi wani babban wato sarki mai adalci kuma abin nan mutun nagari. To da an ka zo famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba, wato dukkan qura'in mun ka duba sun karanta fa mastau ba tare da ta'un ba, ka gane ko? Ko in ce mun gane a wannan wurin fa mastau an yadhharuhu. To sai dai kasance imam Hamza shi ya karanta fa mastau shi ya karanta da wato shadda, kenan sai da mun to nan qira'a ta Hamza fa mastau, asalin shi fa mastata'u ne, sai aka dauki ta'un aka maida ta'un sai ta zama fa mastau, domin akwai abin da ake kira wato a cikin ilmu sarf, sai ka karanta shi akwai alqalbu, sannan kuma akwai al-idgham, alqalbu ma al-idgham da al-i'lal, mas'aloli ne sarfi waɗanda malaman sarf sun san su kwarai da gaske. To kenan me yasa aka shafe ta'un, an gane ko? Duk da shi Hamza ya karanta fa mastau ba a fiddo da'un ba a fili, sannan wa mastata'u lahu naqba. To kaga fa mastau qira'atu jamhur an shahi ta'un, ta Hamza an kawo ta'un din. To kenan qira'ata Hamza tana nuna an kore rashin karfin su kwata kwata gaba daya, nan fa mastau an kore karfin su kadan, ina fata an fahimci ne saboda kamar lokaci zuwa lokaci Allah yana ba su karfi ne kadan 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 to qira'a ta Hamza sai ta nuna ba su da wani karfi kwata kwata sai qira'a ta jamhur sai ta nuna suna da wani karfi amma karfi ne wanda yake qira'a ta jamhur sai ta nuna wato karfi ba su da karfi kwata kwata amma daga baya Allah yana ba su iko kadan kadan to wa mastata'u lahu naqaba amma sai an ka karanta da ta'un to anan hikimar me yasa na farko aka shafe ta'un na biyu aka ambaci ta'un sai malamai suke cewa akwai hikima fa mastau an yadhharuhu basu da ikon su ketara wannan katanga an gane ko wa mastata'u lahu naqba basu da ikon su hudata an gane ko sai malamai suka ce to ketarawa wato kamar hudawa ta fi ketarawa wahala domin idan anka ce ka rusa katanga sannan ka wuce amma idan anka ce ka ketara yafi sauki to wancan wanda yafi saukin sai zamanto alqur'ani ya shafe ta'un fa mastau an yadhharuhu amma wancan wanda yake da wahala sai ce wa mastata'u lahu naqba dan ta'un din ta nuna akwai mi akwai nau'i na wahala a karkashin wannan wannan abu kenan sai kuma karkashin wannan shi ma irin na shafi harafi da ambaton harafi wajen kissa ta khidr shi ma malamai da suka yi bayani da annabi Musa da yazo na farko sai ya ce sa'udabbi'uka bi ta'wili walu ma lam tastati' alayhi sabra zan baka labarin abinda malam tastati alaihi sabra abinda ba zaka iya hankuri wato akan shi ba amma a ƙarshe sai kuma yace zalika ta'wilu malam tastati alaihi sabra to kaga dan idan muka duba sa'una bi uka bi ta'wili malam tastati alaihi sabra ya karanta shi wato da wato ta'un kenan ya karanta shi da ta'un kuma wannan dukkan qira'o'i gaba dai ya shafe su babu wata qira'a wadda karanta ba da ta'un din ba amma idan muka duba da yazo ƙarshe sai ce zalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra kuma dukkan qira'o'in haka suka karanta shi kaga wannan irin balaga ce da ta shafe dukkan qira'at kenan abinda muke tambihi zuwa gare shi game da wato kurakuran da shi ustadu doktor Fadl Samir Ra'i ya fada cikin su wani lokacin sai shi amfani da wata qira'a bai gane cewa ba abin ya shafe wata qira'a ne bai shafe dukkan qira'o'i ba amma wannan ya shafe dukkan qira'o'i to lokacin da zai yi khidr zai ma annabi ko khadir zai ma annabi Musa bayani sai ce mi zalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra wannan shine fasara abinda ba zaka yi hankuri da shi ba sai kawo ta'un malami su cewa hikima ta fadin ta'un anan shine cewa saboda lokacin annabi Musa yana cikin rashin hakuri bai san abin da yake faruwa ba bayan an yi masa bayani abin yanzu ya zama to an warware matsala sai ce mai zalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra bai ce tastati ba ya kawo ta'un dan saboda wancan na farkon yafi tsari domin annabi Musa yana cikin shauki yana cikin bege yana cikin jira nan kuma ya riga an yi masa bayani shi yasa sai aka wato yi wannan shi yasa ƴan uwa musulmi nake kira ga ɗaliban ilimi wato alqur'ani yana cike da balaga ta fage daban-daban ba wanda ya san iya wannan balaga ta alqur'ani sai Allah sai dai kai iya abin da zaka iya yi wallahu ta'ala a'lam to yanzu sai mu tafi a mas'alar mu ta 657 a cikin littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi malam yace fa in kila idan anka ce kaifa ja as-salam ya an kai kalima ta sallama ta zo fi qissati yahya a cikin qissa ta yahya alayhi salam amincin Allah ya tabbata a gare shi munakkaran wato babu alif wal lam nakira kinan wa fi qissati isa alayhi salam amma cikin qissa ta annabi isa mu'arrafan sai anka kawo ta da ma'rifa ma'ana da alif wal lam yace qulna za mu ci qad qila inna an-nakirata wal ma'rifata fi mithli hadha sawa'un wadansu malamai suka ce wato cikin kalima ta sallama da akawo alif wal lam da ba akawo ba duddai la farqa bainahuma fil ma'na wannan baya canzawa a cikin ma'ana an gane ku kenan da kace assalamu alaikum da kace salamun alaikum duka ma'anar sa daya الثاني نبي أنه سبق ذكره في قصة يحيى عليه السلام شوى آآ إتا كلمة السلام تاغبات أن أمبتيتا أتكين قصة النبي يحيى مرة سوء فلما أعيد ذكره لوك تند أنك ساكي ميميتا أمبتونتا أعيد مؤرفا سي أكا ساكي واتو أمبتونتا دا ألف واللام تند كلمة أن أمبتيتا أنسنتا كقوله تعالى كما فطر الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول واتو أتكن سورة المزمل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا نعم كرن تفرقون آية نير ديكي بسكاوشي أتكن للتافي با واتو آية تشابير دتشاشد أتكن سورة المزمل يتي كأنه قال ذلك كما دي الله يتي السلام الموجه إلى يحيى عليه السلام سلم ودأك وتفسكنتر زواج النبي يحيى عليه السلام في المواطن الثلاثة أتكن وراري guda uku muwajjahun ilayya ni ma an fuskantar da ita izuwa gare ni an gane ko kenan fil mawatin thalatha yace wurare guda uku sai mun yi hattara madan da anka ce wurare uku ba ana nufin kalimar ta maimaita so uku ba a'a ba haka ake nufi ba da wato wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma wa salamu alayya wa tu salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Nan shine abinda ake nufi, domin ba kalmar ce ta maimaita da kanta ba, mawatin na ana nufin wurare guda uku, koko halaye guda uku, koko lokuta guda uku. To nan da haka sai anka ce wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Nan ba ci abin da anka faɗa kenan, nan nan al-mawaqi'a da fin waɗannan lokutan ko wuraren da ake zance. To shine yace to muwajjahun ilayya, ni ma annabi Isa kina an fuskantar da su zuwa gare ni, sai aka ce wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. To ina fata an fahimta. To abinda zamu ƙara anan shine cewa galibin ma'arifa da nakira ai wani lokaci suna da bambanci. Bambanci kuma ya zamanto abin zuwa ga abu guda ne, domin da anka ce kama arsalna ila fir'auna rasula, sai anka ce fa asa fir'auna rasula, shi rasulan din can wancan na farko shine ake nufi da ar-rasula. To kaga nan salamun cikin kissa ta annabi Isa kuma da salamun cikin kissa da annabi Isa kaga sun bambanta, ba kissa guda bace. To kaga nan kuma sai ya zamanto sai akwai iskali. To amma ya zamu taujihin wannan, sai a ce a'a, dan an hankalta ma jinsin sallama da an ka ambata, ba hankalta ma kissa ta wani mutum da wani mutum daban ba. Ina fata an fahimta. Wannan na farko kenan. Abu na biyu wanda zamu kara a karkashin wannan shine cewa da aka kawo wannan zancen sallama da aka yi zuwa ga annabi Isa da annabi Musa da annabi Yahya, shine cewa malamai suke cewa wurare ne, kadiba cikin tafsiri na Ibn Kathir, wurare ne mafi tsananin halin canji na rayuwa game da dan Adam. Kaga wa salamun alayhi ko wassalamu alayya, kaga yawma wulida, dan Adam ranar da zai shigo duniya, shi fara ganin fitinar duniya. Yawma wulida wa yawma yamutu, ranar ne dan Adam zai ganin tashin hankali na rabuwa da duniya, ya shiga wata sabuwar duniya ta daban, ko wata sabuwar rayuwa za mu ci. Wa yawma ub'athu, da ranar da za a tashi da ni, babu ranar da dan Adam zai ganin canji da tashin hankali irin waɗannan rayuka, irin waɗannan abin da kwanaki ko mu ce halaye guda uku. Shi yasa ma kaga barin duniya dan Adam in zai shigo, shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani dan Adam da zai shigo duniya wanda face sai shaydan ya zungure shi. Shi yasa yaro ke zuwa yana kuka idan ya zo da rai, har idan kadiba cikin suratu Ali Imran inda aka kawo zancen Allah ya tsare annabi Isa wa inni wa idhu habika wa dhurriyyata min ash-shaytanir rajim, Allah ya tsare annabi Isa, shi ba ai masa wannan ba. To sai zamanto dukkan annabawa ake nufi, koko dai shi annabi Isa shine ya samu wannan daraja, ko zamanto amun ne makhsus, tunda akwai annabawa misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi annabi wato Isa wato daraja ta rayuwa, shi bai samu wannan ba, ko kuma ya kasance amun ne makhsus, ma'ana annabi Isa da sauran waɗansu wato da annabawa, ko kuma a annabi Isa ne kawai ya samu wannan, duk da yake samun miza baya nuna fadila, dan annabi Isa ya samu wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu wannan ba, shi ke nuna annabi Isa fi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya bashi alqur'ani, ya bashi waɗansu abubuwa daban-daban da bai ba annabi Isa ba kenan, in an hada sai ya zama to ba za ma yi muqarana ba. Ina fata an fahimci wannan. To sai abu na gaba wanda za mu ƙara a ƙarshen wannan, ko ku bari mu karanta wannan mas'ala sai mu haɗi abubuwan gaba ɗaya. Mas'ala ta 658. Malam yace fa in qila, idan aka ce kaifa takunu al-alifu wal-lamu fi salami lil-ahad, ya za a yi alifun da lamun su zamanto lil-ahadi, kamar abinda an san da shi cikin Qurashi da al-ahad, ko an saba da shi. Wal awwalu salamun min Allah ta'ala ala Yahya alayhi salam. To kuma na farkon sallama ce da Allah ya ga annabi Isa, annabi Yahya alayhi salam. والثاني سلام من عيسى على نفسه, shi ko nabiyu Isa ne yayi sallama akan kansa, kenan sun bambanta, kaga kenan ya za a iya ce wancan kuma tunda ba dai bane, kaga nan ma ya kawo wani iskali kenan. Wannan ta Allah ce, wannan ta annabi Isa kenan, ba a cewa wannan ta zaman to madadin wannan, tunda asalin su ya bambanta. Malam yace kulda zamu ce at-ta'rifu ta'rifin raji'u ila mahiyati salam, na an hankalta ma mahiyati salam, haqiqanin sallama ita ce ma maganar da ma muka faɗa nan. Mahiya kalima ce wadda an murakkaba, an ka maida ta kalima guda, wanda kuma yanzu cikin ilimin larabci ma cikin masailu ta'rif, at-ta'rif a cikin al-majami'u lughawiyya ana karatun sa kwarai da gaske, shine wato a dauko wata kalima wato a yau dauko wani usulubi ko ta kalima a sanya ta cikin yaren larabci a ga yadda za a iya saka ta, to za ku iske ana amfani da shi. Amma ita wannan kalima tsohuwar kalima ce, musamman malamai ilmul kalam suna amfani da ita, abinda ake nufi da ita haqiqanin abu, asalin ta kalima ce murakkaba. Ma tana nufin mi, tana nufin abu, ma kamar ka tambayi abu, ma misali kamar kace mal qalam menene alqalami kaga sai a baka bayani alqalami wani abu ne wanda ake rubutu da shi ana yin sa da kaza da kaza da kaza da kaza to mahiya kenan mahiya haqiqatu shay'i mahi mahi sai sun ka cire wannan wato sai suka karata sai sun ka ce mahiyatu shay'i haqiqanin abu domin ana tambare haqiqanin abu da mahiya mahiyatu salam kenan at-ta'rifu shi ta'rifin raji'un yana komawa ne ila mahiyatu salam zuwa ga haqiqanin sallama wa mawatinihi da wurin sa la ila kaunihi waridan min indillahi ta'ala nan ba a hankalta ma wannan ya fito daga wajen Allah ba wannan ya fito daga wajen annabi isa a jinsin sallama an hankalta ma jinsin sallama na farko da jinsin sallama na biyu shine abin da ake son a ce to shine asalin sa shi yasa zaku ga cikin masailu ta'rib ga irin mahiya wannan nace ba ta'ribin tani an kai ba ma'ana ba sako ta an kai ba zaku ga akwai uslubi da kalmomin da ake sakawa musamman ta yarurruka na turawa da suka mamaye kasashen musulunci da kuma kasashen laraba zaku ga irin waɗannan kalmomin suna shiga kwarai da gaske duk da yake kalmomi na larabci suna da yawa cikin yaren faransanci da ingilishi da yaren turawa lokacin da musulmi suka yi mulki a daula ta andalus a wato Spain kenan shekaru kusan 857 kuma aka karantar da turawa da yaren larabci kuma larabci shine yare na gwamnati a wannan lokaci amma da yake sun sace ilimin sun sace abubuwa da daban-daban duk sun canza abubuwa na tarihi ba kowa ya sani ba sai wanda wato yayi karatu za ku ga kamar misali za ku ga an ce allamu tanahi kun ga larabci sai an ce mutanahi shine abin da yake karewa to ghaira mutanahi larabawa suke cewa wanda baya karewa ghaira mutanahi to amma yanzu sai kaga an kara la gaban mi asalin la ana karata ne gaban wato fi'ili amma ba a kara ta ba akan mi a gaban wato suna to amma sai suka ce wato wannan kamar abu ne wanda an ka cira to shi duk da yake ana amfani da shi ba larabci bane wanda yake laraba sun san da shi amma yanzu ana amfani da shi kuma majma'ul lugha al-qahir zaka ga sun halattar da shi amma ana ganin kamar sabon uslubi ne da aka sa cikin asalin larabci wanda daga cikin faransanci ko kuma da yaren ingilishi aka dauko shi wanda su suke kara non gaban mi gaban suna non respected kaga in an kace non respected kamar abinda ba a mutuntawa to kaga su turawa su suke amfani da non su kara shi gaban suna amma larabawa su la suke karawa gaban fi'ili amma ghairu ita ce ake karawa gaban suna wannan kuma masailu ta'rib mas'aloli ne ba su fadi kwarai da gaske kuma suna da alaka wato tun can da at-ta'rib fil qur'an al-karim shin akwai kalmomin da a cikin alqur'ani asalin su ba larabci bane daga baya laraba suke amfani da su aka sanya su cikin alqur'ani ko kaka mas'ala ce kadiba cikin littafin ulumul qur'an ana tattaunawa akan ta kwarai da gaske to kafin mu je gaba tun da muna cikin babi ne na sallama kuma wallan ya kawo masaloli da suka shafi sallama nan abin da kamata mu dan kara shine mas'ala ta sallama game da wato cikin sallah cikin sallah cikin alqur'ani za ku ga assalamu yazo tunda yace wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya duk da yake ta annabi Yahya wa salamun alayhi kenan mai har da alqur'ani sai ka gane kissa ta Yahya ita ce farko a cikin suratu maryam kafin ta annabi Isa kenan amma ta Isa ta Yahya ba ta da alif walla salamun sannan kuma alayhi ne amma ta annabi Isa assalamu ne akwai alif walla sannan kuma alayya damirul khitab ne domin shi ta annabi Yahya ana ba da labarin sa ne kenan a har da sai kai har tara ga su shiga cikin juna abu na biyu wanda ya kamata mu fahimta anan shine annabi Yahya an kashi nakira salamun saboda nakira litta'zim ne girmama wannan shi kuma na annabi Isa assalamu saboda Allah ne ya sanar da shi sai an kashi alif walla ina fata ana fahimta ta kenan ko ne yana da tashi miza ta fuskar wato ma'ana sannan idan muka duba bayan wannan a cikin sallah ba a taɓa ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ya taɓa yin sallama babu alif wal lam duk da yake ya zo da babu alif wal lam a cikin alqur'ani kaga a cikin alqur'ani in ka diba cikin القرآن يازو باب ألف واللام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة سنم ملائكو ألا نفراتك سورة الرعد ذا ستي سلام عليكم بقائن الجنة ذا ستي دائن الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم أقبى الدار to amma yanzu zaka ga kamar wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salaman qala salam kaga babu alif wal lam to ɗan qur'ani yun sai suka ce to yin sallama da alif wal lam bai halatta ba saboda mi saboda qur'ani salamun alaikum yace ina fata an fahimci ni to kaga wannan ya nuna cewa har cikin alqur'ani sun saba ba alqur'ani domin gashi annabi Isa cikin alqur'anin yace wassalamu alayya kuma da alif wal lam to me dalilin kana cewa ba a cewa assalamu alaikum kaga wannan kuskure ne sai kuma sallama a cikin sallah ba a cewa salamun alaikum a fitar daga cikin sallah saboda bai taba zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba duk da yake ba kuskure bane yazo cikin alqur'ani kuma a larabci akwai shi to amma kuma wato su lafuzza na ibada wato da ba a ruwaito su da ma'ana shi yasa nan ba a saba musu irin yadda suka zo haka ne kadi ba cikin littafin usulul fiqh shurutur riwaya bil ma'ana daga cikin sharuɗan da ke sa halatta ai riwaya da ma'ana abu ya zaman to lafazin ba muta'abbadun bihi bane in ya zaman to muta'abbadun bihi ne to ba a wato ruwaito shi da ma'ana kenan assalamu alaikum shine ya tabbata sannan kuma akwai nau'uka na sallama sun kai guda hudu waɗanda kuma duk sun tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da haka in ka ce assalamu alaikum sallama dai yayi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yayi kusan siga guda hudu da haka kuma ana son mutun ya dan rinka jujjuyawa in an ce sunna ta zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar misali sallama ko ku kiran sallah da aka yi zamanin nau'uka daban-daban ko wani abu ne wanda ya kasance yana yin daban-daban to ya kamata cika sunna shi ne ka rinka yin wannan yau gobe kai wannan ka rinka dai sassakewa amma kaka ce guda zaka dauka shi kadai zaka yi aiki da shi domin shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba guda ya aiki da shi ba a rayuwarsa wannan kuma iskali zaka gani shi akwai wurin da dama wadansu sai su ma cakuda yanzu kaga an yi riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda shiga wato wurin bandaki kenan ko toilet ko dush zai ce bismillah wani lokacin zai ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wani in yato gaba ɗaya sai shi hada su gaba ɗaya yace bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith a'a in an ce yayi wannan a wannan lokaci yayi wannan a wannan lokaci to haka ne za a yi kamar nau'uka ne na tahiyya yayi daban-daban baka cewa dukkan su gaba ɗaya sai ka hada su kai su a lokaci daya wannan kuma shine abinda ya kamata mu fahimta cikin fiqh na wannan mas'ala daliban ilimi ya kamata wato su yi hattara da irin waɗannan abubuwa domin za ka ga wani ya dauko askarkin da a cewa wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan wani lokacin yayi wannan shi duk gaba ɗaya zai hada su a lokaci guda yace yi su ko ku mutun ya rike daya ya rinka tafiya a kansa yana da kyau wato a rinka caccanzawa kenan kuma wannan salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku malamai suke cewa akwai nau'uka na tambayoyi da kuma hukunce-hukuncen tambayoyi duk da ke mu dan taba taba su akwai wani littafi al-adabul islamiyya na abin nan na wani malami da ke kasar Saudiya kasar Riyadh yayi littafin amma yace littafi yana bukatar kari ban san ba ko ya kara littafin wato as-sindi ake kiransa wato ina ganin Abdul Aziz as-sindi na inda ban manta sunansa ba al-adabul islamiyya kuma malamai sun yi littafai daban-daban a cikin wannan wato mawdu'i wallahu ta'ala alam za ku ga kuma wadansu malamai suna ganin cewa akwai wasu gaisuwa shin ya halatta idan akai maka gaisuwa da ba ta musulunci ba kamar tunda yanzu misali muna da gaishe gaishe wadanda ba annan ba Allah ya ce wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan akai muku gaisuwa da gaisuwa kuma yadda wato gaisuwar da akai muku wasu kace nan tahiyya ana rufin gaisuwa ta musulunci kina an ce assalamu alaikum kace assalamu alaikum ala alaqalla kamar yadda irin yadda an kace ya an ce assalamu alaikum wa rahmatullah kace assalamu alaikum wa rahmatullah ya an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya an ce assalamu alaikum kace assalamu alaikum ala alaqalla kamar yadda irin yadda mutun yambaya yayi maka amma in mutace assalamu alaikum kana yace mai wa alaikum assalamu wa rahmatullah ko wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh to amma yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mi zaka ce da shi sai ka ce mishi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh duk da ke dan sun ce a in yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka ce mishi wa alaikum ba sai ka yi ba tunda ya riga ya ciki to duk da yake akwai asar hadisi da yazo karkashin wannan wadansu malamai sun da'afa wannan hadisin da yake cewa in ka an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum kawai zaka ce wadansu malamai kuma sun ce hadisin in an bi wata hanya yana iya ingantuwa dan haka kana iya damar da zaka cewa wa alaikum kawai to amma idan wanda yake ba musulmi bane an ce an hana kafiri a fara masa da sallama kidan kafiri baka ce mishi assalamu alaikum wa rahmatullah to amma babu gaisuwa tsakanin ku da shi sai kai masa gaisuwa irin tasu an gane ko idan turanci ne good morning ko good evening da abin da ya kamar haka in faransanci ne bonjour bonsoir kai masa gaisuwa dai amma ba ta addinin musulunci ba domin baka cewa amincin Allah ya tabbata wato ga kafiri kina akwai sallama amma sallama ta addinin musulunci abba za kai ba idan kuma shi ya maka sallama ta addinin musulunci to kuma ba za ka mayar mishi ba kinan in ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullah kai baka ce mishi wa alaika salam sai ka ce wa alaika sai ka tsaya bakin nan to in ka ce wa alaika to kuma ai ya kama kamar ai kai ma amincin Allah ya tabbata gare ka a'a ba haka ake nufi ba nan alwawu ba wawul wato ijaba bace ko wawul atfi nan wa alayka kenan abin da ya tabbata nan wawul istifna'i ne wa alayka ma tastahiqu abin da kaccancanta yana akan ka shine abin da ake so a ci eh dan saboda daliban ilimin fahimci wannan sannan kuma shin yin sallama wanda ba ta musulunci ba ga mutumin da yake musulmi kazo ka ce ina kwanan ku ina yini barka da yamma barka da asuba shin wai wannan ya halatta ko ku bai halatta ba ko dole sai assalamu alaikum wa rahmatullah malamai suke cewa ba laifi kai ma mutum ko da ba kai masa sallama ba kai masa gaisuwa irin wanda kuka saba tayi amma ba ita ce mafi dacewa ba domin Allah cewa yi wa idha huyitum bi tahiyatin idan akai muku gaisuwa da kowace irin gaisuwa kaga nan sai zamanto huyitum bi tahiyatin annakira ce fi siyaqi sharti idha tufidu al-umum tana nufin kowace irin gaisuwa malaman usulul fiqh suke cewa to anan kenan dukkan gaisuwar da akai maka in dai ba ta cin mutunci bace ko ta zalunci to kenan sai mi sai ka wato abin nan sai ka mayar indai gaisuwa an saba da ita kina sai da manto ja'iza ce amma yin ta musulunci shine wato aula wanda zaka samu lada kinan ko kai abinda zaka samu lada kadiba cikin tafsirin sa'adi a karkashin wannan aya wa idha huyitum bi tahiyya da sauran kuma tafsirai zaka ga bayanai da malamai suka kawo wallahu ta'ala a'lam to wannan ina ganin shine abin da ya kamata ina ganin mu tsaya akan shi sai abu na karshe wajen gaisuwar larabawa wajen hayyakallah wadansu malamai suna cewa hayyakallah shine Allah ya rayar da kai suke cewa to wannan gaisuwa bata halatta ba domin ko ka ce Allah ya rayar da mutum ko baka ce Allah ya rayar da mutum ba Allah zai rayar da shi ne lokacin da ya dace wadansu malamai suka ce to wannan ba a cewa akwai kuskure idan an kai niyyar kaddara wani abu kina asalin shi hayyakallahu ala ta'atihi kinan sai ka shafi ala ta'atihi to wani bai san ma an shafi ala ta'atihi ba indai kawai hayyakallahu na an ka tsaya Allah shi rayar da kai to ba gaisuwa bace kamar yadda Bahaushe yake cewa ranka ya dade to wadansu suce a'a ni ban son raina ya dade amma dai ina fatan Allah ya bani kwanuka masu albarka gaisuwa ta manya da ake yi musu ranka ya dade to ƴan uwa musulmi ina ganin wannan mas'ala ya kamata ta gaisuwa da sallama mu warta haka sai mu je a ƙarin mas'alolin da suke gaban mu insha Allahu ta'ala mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 659 malam yace fa in qili idan aka ce ma ma'ana qaulihi ta'ala minni ma'ana fatar Allah subhanahu wa ta'ala واذكر في الكتاب ابراهيم كأنبته يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب اتين القران ابراهيم النبي ابراهيم سوره مريم ايه 41 مالن يتي وما اشبهه ده ابين ده كما ده هكا معنى ابين ده كما ده هكا irin wanda yazo cikin wannan sura واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا sannan kuma واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وتقرا كان مخلصا وكان رسولا نبيا sannan kuma واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا اذكر في كتاب ادريس انه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا تشدي وما اشبهه يتي تو مثل هذا ما لن يتي ان wannan انما يستعمل انا امفاني لشي اذا كان المامور مختارا idan wanda anka umurta abin al-ma'mur abinda akai umuri da shi mukhtaran kana da zabi fi dhikri a cikin ambato wa adamihi da waninsa kama taqulu li sahibika kamar da kake ce ma abokinka wa huwa yaktubu kitaban yana rubuta wani littafi kace uzkurni fil kitabi ka ambace ni a cikin littafin ka kina in ya ga dama ya saka ka au uzkur fulanan fil kitabi ko ka ambaci wani wani a cikin littafin ka yace wa nabiyyu alaihi salam shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana ala sabilin min aziyarati wan nuqsan ba wai an umurce shi bane akan ala sabili ziyada akan umurnin ya kara wan nuqsan ko ya rage fil kitabati a cikin rubutu li yusa bimithli zalika an gane ko barantana ha ai masa wato wasiya da wannan an gane ko kinan bai kasance ba ma kana ala sabilin min aziyarati wan nuqsan fil kitabati li yusa bimithli zalik an gane ko bai zamanto ba umurni ne wato akan tsarin rage ko kari ha ai masa wasiya da wannan an gane ko sai an yi hattara irin wannan uslubi na korewa ne don tabbatarwa abin da sai a kawo ma sannan a kawo lamun karshe ma kana liya min ilmin bil mala'i al a'la idh yahtasimun misali irin waɗannan malam yace to kulna zamu ce hadha wannan ala tariqi ta'kidi akan umri wato hanya ce ko uslubi ne na ta'kidi karfafawa fil amri a cikin umurni bil iblaghi wajen isar da sako ka ta'kidil maliki ala rasulihi kamar yadda al malik mai sarki an gane ko ala rasulihi yake wato karfafa magana ko umurninsa akan wanda ya tura nan rasulihi ba manzo ake nufi manzon sarki da manzon Allah kuma manzon Allah ne sai mun bambanta yace to bi i'adati ba'dhi fusulir risala sarki ya umurci manzon shi wanda ya tura kinan shi sarkin bi i'adati ba'dhi fusulir risala don ya sake wato duba fasali in ji malam Bahaushe fusulir risala kuma a ce babubbuka na wasiqa kinan wa takhsisaha bil amri ya kebance ta bil amri da umurni bil iblaghi wato da wato sako ina fata an fahimci ni ma'ana ya kebance wani da sako yace ka ambaci wani ka ambaci wani ka ambaci wani daga baya wato tunda umurni sarki ne ya bada umurni kinan kaga wannan dole na ambaci wani in ambace wani din nan ba ana nufin shi kadai umurni ya shafa ba wani lokacin an gane ko duk abinda Allah ya umurci a ambata cikin alqur'ani dukkan umurnin ya shafe shi to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo a ƙarshen wannan mas'ala to amma ƴan uwa musulmi idan muka duba kafin mu wuce sai mun tabo wannan mas'ala wato ta fuska guda biyu fuska ta farko fuska ce ta balagha fuska ta biyu fuska ce ta usulul fiqhi nan al-amru udhkur umurni ne wa ya bada wannan umurnin shine Allah subhanahu wa ta'ala da malaman balaga da malaman usulul fiqh suna karatun al'amur kwarai da gaske saboda su malaman balaga ta fuskar ma'ana malaman usulul fiqh ta fuskar ma'ana kuma da mi da wato ka'idodi na shari'a domin an kace maka an umurce ka shin umurnin nan wajibi ne ko na istihbabi ne in an hane ka hani ne na haramci ko karahiya ne wato ana bambantawa tsakankanin su to sai malaman balaga suka ce shi umurni in yazo yana da fuska guda uku zaka kalle shi kafin ka bashi ma'ana ka kallashin daga sama ya taso ne yazo kasa koko daga kasa ya tashi zuwa sama koko tsakiya ce tabba tsakiya umurni ma'ana sama da zuwa kasa Allah shine saman kowa to idan yayi umurni kinan umurnin ya taso daga sama ne zuwa kasa ko mu ce misali general yaba soldier an gane ko karamin soja kenan an gane ko umurni kaga ya taso ne daga sama zuwa kasa kamar a ce mahaifi yaba dan sa umurni an gane ko a tsari na musulunci ba tsari na turawa ba wanda abubuwan yanzu sun rikice iyaye su ne ke ba ma iyayen su umurni saboda iyayen suna tsoron gwamnatocin zamani ko kuma ana tsoron tsare-tsaren turawa ko kuma ana danka Allah ya bashi kuɗi ko wani abu kana jin tsoron sa kana masa mula to asali dai mahaifi shike ba dan sa umurni ma'ana ya taso kidan daga sama zuwa ƙasa to amma idan umurni ya tashi daga ƙasa ya je sama kamar dan adam ya ba mahaifin da ya ba mahaifin sa umurni ko mata ta ba mijinta umurni misali ko kuma bawa ya ba Ubangiji umurni duk da yake wani bai san wannan ba koko a ce bawa ya hana ubangijin sa ko ya hana mace ta hana mijinta koko da ya hana mahaifinsa to wannan ya zama to kinan hani da umurni sun tashi daga ƙasa sun tafi sama sannan kuma akwai tsakatsakiya aboki ya ba aboki umurni an gane ko ko aboki ya hana aboki to sai suka ce in umurni ya taso daga sama zuwa ƙasa yufidu listi'la yana nufin sama wato al-isti'la kinan yufidu al-wujub yana nufin umurni aka baka musamman umurni na wajibci in Allah ce aqimus salata Allah ya baka umurni ne kai sallah don kai baka isa ka ce ma Allah bai isa umurce ka ba don shi ya halice ka kuma kai bawan sa ne to amma idan umurni ya taso daga bawa zuwa ga mi zuwa ga ko umurni ko hani ko idan hani ya taso daga wajen ubangiji hani ne in Allah ya ce kada kai kaza ya hana ka ina fata an fahimci ne kamar yadda Allah ya hana manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kakkai sallah ga wani munafiki ko kafiri wanda ya mutu abadan har abada kidan daga nan an yanki tunda kafirai ne ina fata an fahimci ne to kidan wannan hani ne na hakika to amma idan hani ya taso daga bawa zuwa ga Allah ko kuma umurni ya taso daga bawa zuwa ga Allah to wannan roko ake kiransa addu'a sunansa addu'a kaji sun kace annabi Musa yace rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin yace rabbi ighfirli Allah ka gafarta min wa li akhi Allah gafarta min dan uwana wa adkhilna fi rahmatik Allah ka sanya mu cikin rahmarka ah to ra abin tambaya shin yanzu shi annabi Musa yana da izinin ya ba Allah umurni cewa Allah ya masa gafara ko ya masa rahama ko Allah ya sanya shi cikin rahama nan al'amru bi ma'ana addu'a yana da kyau dalibi ilimi ya fahimci wannan to sannan in hani ne kuma bawa bai sai hana Allah ba amma wani lokacin hani sai ya taso daga bawa zuwa ga Allah shi ma ba'ana hu du'a rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kada kai sake ka kama mu shine zahirin fassarar sa in nasina in mun kai bantuwa aw akhtana ko mun kai kuskure kai ka isa kana Allah ya kama ka a'a nan roko ne al'amru bi ma'ana du'a ina fatan mun fahimta to sai kuma in ya zamanto abin nan ne umurni ne wanda yake tsakatsakiya ma'ana aboki da aboki ne to wannan ba a kiransa umurni ana kiransa wato al-iltimas shine iltimas koko al-mashura shawara ce kan ba abokinka mutum ne yake son ya sayi wani abu kace masa kar ka saya ko ka saya abokinka mai kuɗi ne zai sayi wani abu da shi da wani abokinsa mai kuɗi yace ka saya ko kar ka saya wannan ba umurni ne yake basa ba ina fata an fahimci ne kawai shawara ce yake basa tana yiwa abokinsa ne suna tare to dan haka ya kamata mu fahimci da umurni da hani suna iya canza ma'ana kuma al'amuri yana da bincike mai yawa cikin usulul fiqh yana da bincike mai yawa cikin larabci da ma'anonin da umurni yake dauka kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an imam suyuti al'amuri yana daukan ma'ana suna kai kusan guda 30 muna yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci haka fi'il amri yana daukan ma'ana fi'ili madi yana daukan ma'ana sun fi 10 fi'ili mudari yana daukan ma'ana sun fi 10 kadiba cikin ma'anin nahwu na ustadu doktor fadil saman ra'i a mujalladi na 3 tunda yayi mujalladi 4 ne ko mu ce juz'i 4 kadiba cikin mujalladi 3 zaka ga wannan bayani to irin waɗannan abubuwan da dalibai ba su fahimta ba wani lokacin sai su tunkari abin da yafi karfin su me ya jawo mu zuwa ga wannan mas'ala ta fuskar wato usulul fiqh da balaga saboda mi saboda uzkur Allah ne ya bada labari Allah ne ya bada umurni kenan nan umurnin ya taso daga sama yayo kasa kenan ya zama yadan wajibi kenan nan ba a hankalta mu cewa ba wai akwai zabi bane dan saboda mi dan saboda wanda umurnin ya fito daga wajensa umurni ne wajibi kuma abin da ya shafi wajibi ne shine isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala allati ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik an gane ko wa illam taf'al fa ma ballaghta risalatahu ko risalatihi aw taqira'a abu nabiyu sai na aqida cewa umurni ya fito daga wajen Allah ai ya bambanta umurni ya fito daga wani dan adam misali nan ai Allah ne yake bada umurni to ai ba za mu kabanta shi da wani yana ba wani dan adam umurni ba nan ta fuskar akida kenan domin zatin Allah ya bambanta da zatin dan adam umurni Allah ya bambanta da umurni ya bambanta da umurnin wani dan adam haka hanin Allah ya bambanta da hanin wani dan adam haka wato abin ne ya kamata mu fahimci irin wannan mas'ala kwarai da gaske wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 660 malam yake cewa fa in kila idan aka ce al-istighfaru lil kafiri la yajuz neman makafiri gafara bai halatta ba fa kaifa to tayaya ne wa'ada ibrahim abahu annabi ibrahim yayin babansa alqawli bil istighfar lahu yace zai neman masa gafara bi qawlihi da yace sa astaghfiru laka rabbi zan neman maka gafara ubangiji na ma annahu kafir tare da cewa babansa kafiri malam yace to ga amsa kulna zamu ce ma'anahu amsar sa as'alullah ta'ala zan roki Allah taubatan wato tuba tanalu biha maghfiratahu zaka samun gafar Allah yani al-islam shine musulunci ma'ana nan da yace sa astaghfiru laka rabbi yace zai masa istighfari amma yana nufin zan roƙan maka tuba ma'ana zan roƙan maka ka samu tuba domin in ka tuba Allah zai gafarta maka kenan sai amfani da kalima ta gafara amma asalin ta tuba yake nufi domin sai in an samu tuban sai an musulunta din dandayin da yace ani al-islam kenan tuban ana nufin musulunci zan roƙan maka Allah ya shirye da kai zuwa ga musulunci shine malam yake son ya ce dan da yace taubatan tanalu biha maghfiratahu ya'ni al-islam waito ya'ni bi tauba al-islam dan mu fahimci larabcin da kyau ma'ana yana nufin tuba yana nufin musulunci kenan zan roƙa maka Allah ya shiryar da kai sai ka samu gafara Allah kenan nan yayi itlaqin wato gafara akan tuba shiga musulunci saboda tuban shike zaman tuwa sanadiyar a gafarta na fata an fahimta abinda malaman balaga suke kira al-majazul mursal ko kuma wasu malamai suka ce uslubun min asalibil lughatil arabiyya dan ba su yarda a ce wato al-majazu ba kinan nan wato utlika wato al-musabbab wa urida bihi al-musabbab domin al-musabbab ichi tuban shike haifar da a samu wato gafara amma sai an ka dauki gafara an kai amfani da ita wurin tuba wajen malaman balaga ko utlika wato al maf'ul wa urida bihi al fa'il an gane ko domin tauba ita ke sabbabar da samun gafara sai ta zama to ita ce fa'il sannan kuma samun gafara shine al maf'ul malam yace to shine abin da wadansu malamai suka ce wal istighfaru lil kafir bi hadha at-tariq jaiz neman makafiri gafara da wannan hanya ya halatta wa huwa an yuqal sai a ce Allahumma waffiqhu lil Islam Allah ka datar da shi zuwa ga addinin musulunci aw Allahumma tub alayhi Allah ka karbi tuban sa wahdihi Allah ka shiryar da shi wa arshidhu Allah ka dora sa akan hanya ta gari wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka kinan shi kinan magana ta kare malam yace asani wadansu malamai sun kace amsa ta biyu da abin da yasa annabi Ibrahim ya nemi baban sa gafara annahu wa adahu zalika yayi masa alƙawlin wannan bila'an wato an gina wannan fassara ne akan cewa ala annahu yuslimu zai musulunta fa yastaghfiru lahu ba'da al-islam sai neman masa gafara bayan musulunci kinan ma'ana sa astaghfiru laka rabbi wato in dakhalta fil islam ma'ana an shafi kamar sharadi ne kinan zan nemi maka gafara bina'an ala annahu yuslim cewa in ya musulunta kinan cewa in ya musulunta zai neman masa gafara sai aka shafe in ya musulunta din atsarisu wadansu malamai suka ce na uku annahu wa adahu zalika yayi masa alƙawlin wannan qabla tahrim al-istighfar lil kafir kafin Allah ya haramta istighfari ga kafiri kenan annabi Ibrahim bai san wannan ba sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi fa inna tahrim zalika malam yace to haramtar da wannan kinan neman gafara ga kafiri qadiyatun shar'iyya qadiyya ce tana da alaka da shari'a innama tu'rafu bis-sam'i ana gane ta ne ta fuskar mi as-sam'u ji abinda an karwaito ko an ka turo na wahayi wato ko na wahayi wanda an karwaito ko na wahayi wanda an ka turo ma annabi kai tsaye yace la aqliyatan ba qadiyya bace da take da alaka da hankali tsantsa domin dukkan al'amari na shari'a yana da alaka da hankali mu fahimci wannan da kyau bai yiwa a dora maka hukunci na shari'a baka da hankali kuma malamai da hankalin ne da suke kokarin fahimtar nassi an gane ko domin babu cin karo tsakanin nassi ingantacce da hankali amma nan da yace la aqliya ba ana nufin tana da alaka da hankali zalla ba domin shi hankali yana kokarin ya gano abin da nassi yace ba yana wazassi hukunci ba shi yasa ƴan al-aqlaniyun da sauran mu'tazila su ke taqdimul aql ala an-naql suka samu matsaloli kwarai da gaske amma su ahli sunna sun ce al-aql lahu manzilatuhu wan nass lahu manzilatuhu sannan wal aql lahu hudud in yakai inda bai fahimci abin da nassi yace ba to ya yarda da cewa shine baya sannan kuma yayi kokari ya gane abin da nassi yace ba yayi kokari ya karantar da nassi ba Malam ya ce to fa innal aqla la yamna'u dhalika, hankali bai hana cewa a nemi magafiri kafiri gafara in dai ba nasi anka samu ba, shi yasa shi annabi Ibrahim sai ya nemi masa wato gafara kafin nasi ya zo, wanda kuma kamar zaka ga ijtihadi, wannan qadiyya tana da alaka ne da ijtihadi ma da annabawa da suka yi da daban-daban, sai kaga annabi ya wani ijtihadi, Allah ya ce ba haka za a yi ba. Misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ijtihadi game da mi, game da karbar fansa a lokacin da anka yakin Badar, wasu suka ce a kashe irin sayyidina Umar radiyallahu an, irin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, an sahabati ajma'in, suka ce a'a a karbi fansa, kuma sai Allah ya bada cewa wato wannan fansar da suka amsa bai dace ba, ma'ana kamata nayi su kashe, amma tunda rasi bai zo ba sai Allah bai kama su da wannan ba. Allah ce ma kana nabiyyin an yakuna lahu asra ko an takuna lahu, an gane ko asra yi waɗanda suke karantawa kuma da imala masu karatun abin nan, imala ko an takuna an yakuna lahu asra ko asra da kuma wato taqlili kamar da warshe ke karantawa. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فتوي كو أبوبون دمز الله صلى الله عليه وسلم يجتهدك في النص يسرك يما منافقي صلى عبد الله بن أبي بن سلول يا مس صلى أما التي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. سننكما منز الله صلى الله عليه وآله وسلم يا اجتهد يا منافقي إذني التي آآ بكري ساكي باسو إرون إذن عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. تو إرون ونن قضية استغفاري إتما أكويتا musulmi sun nemi gafara ga waɗanda suka mutu suna mushrikai, musamman Abu Talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi masa gafara bayan mutuwar satun da ya ce zan nemi maka gafara malum un hank matuƙa ba hana ni ba, sai ku ga nasu ya sabka. Allah ya ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. To kaga wannan sai nuna cewa hankali ba zai baka cewa ka gane wannan sai mi, sai in nasu ya tabbata. Kaga wannan suke cewa hankali ya ishi dan adam ya gane shari'a, ya gane aqida, kaga wannan gaskiya akwai soki burutsu a cikin wannan ra'ayi, an gane ko, wallahu ta'ala alam. To wannan shine. To amma kafin mu karkare da wannan mas'ala akwai kayoyi daban-daban karkashin wannan mas'ala, dole ya kamata mu dan lirrige su. Shine cewa annabi Ibrahim ya nemi gafara, ya nemi gafara. Misali neman gafara ga waɗansu wurare daban-daban, kuma ce annabawa waɗansu nemi gafara kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da wannan neman gafara, waɗansu kuma bai tayar da shi ba. Na farko misali annabi Nuh ya nemi gafara ga iyayensa, yace rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidu adh-dhalimina illa tabara. Wannan kenan. To annabi Ibrahim shi ma ya nemi gafara ga iyayensa, yace rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, a cikin suratu Ibrahim. To amma annabi Ibrahim, annabi Nuhu ga al'ada ta alqur'ani, in an kai abu wanda bai dace ba zai yi ta'qibi, in mai kyau ne ya ce mai kyau ne, in ba mai kyau bane ya ce ba mai kyau bane, ko kuma in ba mai kyau bane sai yi ta'qibi, amma in mai kyau ne sai ya bar shi, kinan yayi iqrarin sa. Ina fata an fahimce ni. To kun ga annabi Nuhu ya roki Allah ya halakar da mutane, an gane ko, yace Allah yace wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin diyara. To kaga da Allah ya tabbatar da shi akan wannan, babu wata matsala. Allah ya ce wa uhi ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana, dama Allah ya gamshi cewa bazan babu wanda zai yi imani, kina kaga wannan ya tabbata. Annabi Musa ya roki Allah halakar da Fir'auna, Allah bai ce masa komai ba, an tabbatar da wannan, an karbi addu'ar sa. Don Allah ya ce wa qala Musa rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al-'adhab al-alim qala qad ujibat da'watukuma, an karba addu'arku. To kaga wadansu ma malamai suke cewa su dan fir'aun sun ce ba za su yi imani ba, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin, sai malamai suke cewa da suka ba za su yi imani ba su bu san gaibi ba, amma dai abinda aka fi dauka shine tunda sun ce ba za su yi imani ba ai ba san abinda zai faru ba, wasu suka ce to shine ba sai Allah bai karba ba, wasu malamai suka ce a'a Allah ya san ba za su yi imani ba, sai sace qad ujiba da'watukuma, ya tabbatar da annabi Musa akan wannan addu'a da yi, kina annabi Musa ba abin zargi bane, ina fata an fahimce ni. To anan annabi Ibrahim shi ya roki gafara ga iyayensa, annabi Nuhu ya roƙa Allah bai ce ka da yi ba, kaga ya tabbatar da cewa annabi Nuhu iyayensa musulmi ne ta istinbati a wannan, an gane ko. To amma annabi Ibrahim sai ce wali walidayya, ga iyayina. To sai waɗansu malamai suka ce to nan akwai bambanci tsakanin al'abu da alwalidu, kamar da akwai bambanci tsakanin al'ummu da alwalidatu. In an ce al'abu yana iya ɗaukan mahaifinka ko kakanka ko wan mahaifi ko ƙarin mahaifi, amma an ka ce alwalidu shine wanda ya haife ka da gawalada ne, sai suka ce to haka al'ummu, in an ka ce al'ummu yana ɗaukan mahaifinka ko ba wanda ta haife ka ba, amma an ka ce alwalidatu to wanda ta haife ka. Shi yasa inda Allah ya ce wal walidatu yurdi'na auladuhunna hawlaini kamilain, na ana nufin iyayen da suka haife su, an gane ko, amma inda anka ce ummu tana iya zuwa mahaifiyarka ko mahaifiyarka ba, shi yasa Qur'ani in yi amfani da kalmar akwai balaga, kaga yace hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul akhi sitti wa ummahatukum allati arda'nakum, da iyayenku da suka shayar da ku, wanda ta shayar da kai ba dole bane ta zama to mahaifiyarka, shi yasa ce fa ummuhu wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya, wanda maso abin ga ma'aunin shi ne wi fa ummuhu mahaifiyarsa hawiya, to wadansu malamai suka ce al ummuna ana nufin bobuwar kansa hawiya za ta sulluma cikin wuta su tahi ta kai kamar yadda Allah ce fa kubkibu fiha humul ghawun, wasu suka ce ummuhu nan mahaifiyarsa ake nufi ita ce wuta saboda yadda zai lazimce ta irin yadda da yake lazimta mahaifiyarsa in yana karami, wal iyaz billah, Allah kai mu na tsari, to haka sai suka ce wali walidayya iyayen annabi ibrahima, suka ce to su wanda suka haife shi suna musulmi, amma da yace abin nan babansa nan ana rufin wan mahaifinsa ko kanin mahaifinsa, to wannan da yawa daga cikin malamai wanda su tafi cewa kawai nan al'abu da alwalid duka guda ne, da yace wali walidai ya iyayensa ake nufi babu ne bambanci, to amma sai malamai suka ce to akwai abin da yake nuna mahaifiyar annabi ibrahima ita akan gaskiya take, don mi, don da ya nemi musu gafara ita ba a cika da neman mata gafara ba, amma baban shi sai aka hana shi, ina fata an fahimce ni, to annabi Ibrahim kuma ya nemi gafara ga waɗanda ana nufin kamar misali waɗanda ba musulmi ba, don da yace wa man asani fa innaka ghafurur rahim a cikin suratu Ibrahim, inda yace rabbi innahunna adlanna katiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim, mun wuce a karkashin wannan mas'ala, wato inda annabi Ibrahima ya roki gafara ga waɗanda suke ba musulmai ba, ko kuma ce ya nemi gafara ga waɗanda suke sun yi shirka misali, to shin yanzu shi wannan yaya za a yi da shi, to sai malamai suka yi bayanin cewa shin nan da yace wa man asani fa innaka ghafurur rahim, waɗansu malamai suka cewa ba ya nemi gafara bane ga kafirai, amma nan wa man asani ana nufin wanda ya saba mini, ma'ana ya saba mini ba cikin aqida ba, ya saba mini cikin tafiyar da wato al'amurra na wato addini, ma'ana wanda yake da aqida mai kyau amma sai ya saba mai ba cikin aqida ba, to wannan shine abin da ake nufi, suka ce to wannan shi dai ne abin da ake son a ce a karkashin wannan aya, dan haka annabi Ibrahima nan an yi sabani wa man asani wanda ya saba mini, wadansu malamai suka ce a in bai mutu akan shirka ba fa innaka ghafurur rahim, Allah zaka gafarta mishi, ko da yanzu yana akan shirka idan ya bi addini Allah subhanahu wataala ka gafarta mishi, to kaga dai waɗannan dai suna tafiya ne wato a karkashin wato abin nan a karkashin wannan wato mas'ala, to kafin mu karkare da wannan mas'ala shine cewa kenan Allah ya ce ai koyi da annabi Ibrahim, na fata an fahimci ne, kad kadat lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim ko iswatun hasana, domin asu na karanta da uswa, akwai abin koyi ga annabi Ibrahim, to sai an kuma an kace ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai aka ce to shi annabi Ibrahim an kebance wani abu, domin Allah ya ce illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna laka, kenan za ai koyi da annabi Ibrahim banda inda yace ma mahaifinsa la astaghfiranna laka, zan nemi maka gafara, kenan ba za ai koyi da shi ba, sai zaman to kenan uswa hasana tana da mafhum, dukkan ana koyi da shi a cikin abubuwa na gari amma banda wannan da anka samu abin da ya aikata wanda ba na gari, koko a ce wanda yayi shi kafin shari'a amma shari'a ta ce wannan ba mai kyau bane, sai aka fitar da shi, shi yasa aka yi sabani shin nan hasanatun, akwai abin da ba mai kyau bane, ba za ai koyi da annabi Ibrahim ba, wasu malamai suka ce a'a tunda lokacin da ya nemi gafara kafin ya san ayin hana shi, kenan nan wannan bai shiga ma cikin mai kyau ko ba mai kyau ba, wadansu malamai suka ce a lahu mafhumun, to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hasanatun za a koyi da shi cikin komai, sai suka ce a abubuwan da ya ijtihadi shari'a ta zo ta gyara su, kenan ba a sakawa da cikin su, domin lokacin da yayi babu nasi da shari'a kenan uswatun hasana yana nan a matsayin sa, dukkan su za a koyi da su dukkan abubuwan da suka zo masu kyau ne, domin shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an ce koyi da annabi Ibrahim, thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa, sannan kuma zai koyi da shi ne a cikin wato abubuwa, kuma Allah ya ƙara mishi waɗansu abubuwa waɗanda ya bashi waɗanda bai ba annabi Ibrahim ba, shi yasa ya zamanto shugaban annabawa gaba ɗaya, don an bashi abin da ba sauran ba, to sai a ƙarshe kuma Allah subhanahu wataala ya ce annabi Ibrahim ya ce waghfir li abi, Allah ka gafarta ma bawana, innahu kana minad dalin, ya kasance daga cikin batattu, suka ce nan kana tara nufin cewa a'a shin ya mutu ne, shi yasa ce kana minad dalin, koko tun shina da raidawa tun da ya riga annabi Ibrahim zuwa a duniya ya ce waghfir li abi innahu kana minad dalin, ya kasance daga cikin batattu, suka ce to wannan alƙawalin da yayi dai a ƙarshen ƙarshe dai Allah ya ce ba a koyi da shi, don Allah ya ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya allati falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lah tabarra'a min lokacin da bai na gare shi makin Allah ne tabarra'a minhu shi yasa ba za ka neman ma wato mahaifinka gafara ba kuma mahaifiyarka idan sun mutu akan kafirci amma idan sun mutu akan musulunci za ka neman musu gafara amma kuma idan sun mutu akan idan mahaifi yana da rai bai mutu ba to sai ka nemi Allah ya shiryar da shi ba gafara za ka neman mishi ba idan Allah ya shiryar da shi shikenan idan kuma ya mutu akan kafirci ba za a neman mishi gafara ba wannan shine abinda malamai sun ka tabbatar da shi kuma ita ce aqidata ahli sunna wal jamaa wallahu ta'ala alam in uwa musulmi wannan mas'ala ta dauke mu amma mas'ala ce wadda tana da alaka da sauran wato ayoyi shi yasa muka abin nan nata wannan shine karshen darasin mu insha Allah ta'ala zamu dakata anan sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya bamu iko da dama zamu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi famu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh